الله يا الله نذكر الله نكين نرقى بروكك تمت بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا منين دنيا منين دادي دنيا منين دنيا منين دادي دنيا
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon jiya aka gudanar da bikin ranar mata ta duniya, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin jawo hankalin al'umma kan matsaloli da ke tauye rayuwar mata. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da mata musamman ɗaruruwan 'yan mata da kungiyar Boko Haram take garkuwa da su a arewa maso gabashin Najeriya ke ƙara fuskantar ƙalubale da tauye haƙƙoƙin su. Bayan kammala bikin matan na duniya, Majalisar Dinkin Duniya kuma tana hada kan masu ruwa da tsaki daga kasashen duniya domin taron koli kan harkokin mata na makonni biyu a sharkwatatta da ke birnin New York. A bana, an jera sunayen manyan jami'an gwamnatocin kasashen duniya da cibiyoyi 175 da za su gabatar da kasidu a taron da taken ƙalubale da damar damawa da kowane jinsi da kuma inganta rayuwar matan karkara da 'yan mata. Barista Yakubu Salibawa na ɗaya daga cikin waɗanda ke halartar wannan taron, na kuma nemi sanin fa'idar gudanar da taron dab da kammala bukukuwan ranar mata ta duniya.
Mu a matsayin mu na lauyi da muka zo, wanda aikin namu ko kuma gayyatar da aka yi mana shine mu ga bangare ko kuma mu duba wani irin haƙƙi na mata da ake takewa ko kuma rashin basu dama ta taka rawa yadda ya kamata. Amma a yau misali bisa ga yadda aka yi taron, sai na fahimci abin da yasa aka sa shi bayan babban taro ko kuma ranar mata ta duniya, shine a kowace shekara suna da abubuwan da suka sa gaba za su cimawa. To akan yi wannan ne, aka haɗu a birnin New York kamar yadda aka yi a wannan shekarar, su ƙara duba cewa wa'annan abubuwa da suka sa ko da suka sa burin da suke so su cima shi an iya cima wa'annan manufofi. To shine sai su tsaya su duba a ga cewa to ba a iya cima wa'annan na shekarar da ta wuce ba, ina ne suka samu matsala, ina ne ya kamata a gyara. To shi yasa a wannan shekarar da suka yi bayan wannan ranar matar, sai suka zo suka sa wannan taron. Ma'ana shi ne duk abin da kasashe suka duba, sai a zo a duba cewa shekara da ta wuce mun cima matsaya, amma ga abin da muka ce za mu ga cewa za mu gudanar shi an iya yin haka. To sai su duba su ga ina ne aka samu matsala ko miskila ko kuma me yasa ba su iya samun wannan cimman manufa ko burinsu a wannan shekarar ba. To abinda ya sa suka yi wannan a wannan shekarar bisa ga fahimtar da na iya ganewa kenan.
Yawa, to ɗaya daga cikin ƙalubale da ake fuskanta a Najeriya shine batun ilimin 'ya'ya mata, musamman arewacin Najeriya inda kungiyar Boko Haram take tada ƙaya baya da kuma sace-sacen 'ya'ya mata ba a gidajensu ba har a makarantun kwana. To ya kake gani tarika irin haka za su yi tasiri a lamari irin wannan?
To gaskiyar shi ne, idan za mu magana a hakikanin gaskiya, kamar mu lauyoyi abinda ya sa ma suka gayyaci wani dan sunmu kenan akan abinda kika magana, ganin cewa kana mata, yara mata an ilmantar da su, an ba su dama da ya kamata bisa ga kundin tsarin mulki, mu muna duba wannan a doka. Amma gaskiya idan aka duba matsalar Najeriya, a abin da na gani a yau akwai aiki matuƙa gaya, domin abin ban takaici yawanci su waɗanda ma suke zuwa taron matan, wasu ma ba su san meye ma ma'anar zuwa taron ba. Na ɗaya kenan, akwai waɗanda abin da muka yau da safe waɗansu mun fara nuna musu kurakurai akan idan aka fara tafiya haka, to gaskiya za a samu matsala ba karama ba. A samu dama musamman a arewacin arewa, a ba mace yarinya ko 'ya'yan mata damar da ya kamata a ba su, a ilmantar da su, a taimake su. To gaskiyar shi ne akwai aiki, sai dai abin dubawa shi ne dole ne sai ana zuwa irin wannan tarurrukan, in an sa himma kuma an sa hankali za a iya samu nasara ko kuma a magance matsala.
To galibi idan aka yi taro irin haka, ko kuma in aka samu kungiyoyi ko kuma kasashen duniya suka shigo lamura. So da dama sai ka ga mu kasashe masu tasowa ana nema ne ana tafiya sai ka ce da kokan bara ana nema su zo su ko su kashe kuɗi ko kuma su gudanar da ayyuka a kasashen mu. Najeriya na ɗaya daga cikin kasashe da za a ce fi sabilillahi Allah ya azurta. To har ya zuwa wani lokaci ne za a ci gaba da zuwa da kokan bara taro irin haka akwai lokacin da za mu kai da za a koya daga gare su a koma gida a aiwatar ba tare da sai sun je sun zuba kuɗin su ko kuma sun aika da mutanen su kwararru a can su yi mana ba.
Eh to za mu iya samu ai hakan amma zai dauki lokaci kuma lokacin da zai dauka dalilin yasa zai dauki lokaci saboda har yanzu in ka zo ka samu kasashe kamar wanda suka ci gaba kamar America zaka ga matsalar mu ita ce rashin sanin Allah. Najeriya kasa ce mai addini a baka amma a zukatan mu duka dan Najeriya an kadan ne suka san Allah kuma suke so su fatanta gaskiya. Yanzu America kanta tana duba idan ka zo kana matsayin dan Najeriya a kasashen da suka ci gaba an ka zo kana neman cewa su yi maka kamar yadda kika faɗa gokan bara suna ganin cewa Najeriya muna da kuɗi muna da manyan masu kuɗi a duniya duk inda kasashen da zaka yi suke yan Najeriya suna da manyan gidaje da motoci da dukiya amma saboda zalunci da rashin shugabanci da rashin tausayi shugabannin mu ɗan kaɗan suke da tausayi da jinkan su ga cewa sun raya ƙasar nan. To amma inda a ce za mu canza halayen mu mu ƙara kusantuwa ga Ubangiji kamar yadda muke fartawa ba zai dauke mu lokaci da za mu iya samun canji ba mu ma mu zama muke taimakawa ba wa ake taimakon mu ba ai a matsayin Najeriya da arzikin da muke da shi da kamata ta hanyar zuwa taimakon mu ake ba muna da arzikin da Allah ya ba mu a duniya da mu ne ko America nan sai dai mu taka da ita amma me ye matsalar mu shugabanci rashin tausayi rashin sanin Allah akwai baki a addini a baki amma babu shi a zukatanmu to zai dauki lokaci kafin canjin daga zuciya yake
a cikin
da zamu canza to zamu samu ba zamu dauki lokaci ba sai mu canza mu gyara mu kai inda ya kamata a ce mun kai a kasashe tsawon kasashe wanda suka ci gaba a duniya.
Shirin domin iyali ya samu jin ta bakin waɗansu daga cikin 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ta sace a garin Bama cikin shekara ta 2014 waɗanda suka ziyarci Majalisar Dokokin Amurka tare da tallafin wata cibiya mai zaman kanta ta Amurka wadda kuma take ɗaukar nauyin ilmantar da su a Najeriya. Ga kaɗan daga cikin bayanan da ɗaya daga cikin su ta yi a wajen tattaunawa da mata 'yan Majalisar Dokokin Amurka suka shirya. Ita dai wannan ɗalibar da za mu saya sunanta bisa dalilan tsaro. Ƙungiyar Boko Haram ta sace ta ne tana da shekaru 15 ta kuma yi mata auren dole.
Kafin a kama ni muna zaman lafiyarmu a jikin garin Bama. A daga nan sai muna zuwa makaranta muna yin rayuwarmu yadda muka dama. A daga nan 'yan Boko Haram sun zo Bama. Sun zo sun yi atakin na Bama suna kashe-kashe suna yanke-yanke daga nan sun zo sun same mu a cikin gidanmu. Daga sun same mu a cikin gidanmu sai wasu mutane sun zo sun tafi ni da ƙanina guda biyu sun kai mu wani gida. Daga nan akwai wasu 'yan mata da yawa a wajen aka tara mu sai an kai mu jeji. Daga an kai mu jeji akwai wani ya aure ni a cikinsu. A lokacin ya ban sarakin 2000 ya ce zai aure ni ya ce mu in je in kawo mishi wani abu a waje in na fita in je in kawo abun in na zo kuma shi zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba na dade sai zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba sai ya tashi ya bubbuge ni ya yi duka su ya wajen kullum haka yake mun. Daga nan daga cikin haka har ya zo ya mun ciki na aika yaro a cikin daji muna ta shan wahala ba ci ba sha biya abunan abincin da za mu ci ma wahala ne wani lokaci za mu kwana da nuwa wani lokaci za mu kwana da ishirwa haka muke rayuwa cikin daji. Daga nan sai wani lokaci an kai wani gari a tak kafin a zo mu mata guda uku a daga nan mun gudu mun bar jejin nan muna kan zuwa sai mun haɗu da su akan hanya sun ce a ina za su je a za mu duba wani abu ne a ba za su je ba an komar da mu still a wajen an je an yi mana dukan siya a wajen. A lokacin ko zama ba ma yayi saboda sabon dukan da aka yi mana. Daga nan sai wani baya ɗan kwanakin lokaci mun samu sauki, daga nan sai mun gudu mun bar dajin mun zo cikin bana.
Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanin ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace a garin Bama, wadda ita kuma ta gudu da tsohon ciki ta haihu a jeji. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayu muke.